بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 6 ga watan Ramadan shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 6 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Area 8 Garki a nan birnin Abuja inda muke tafsirin Alkur'ani mai girma wannan shine darasi na 6 insha Allah a cikin tafsirin Suratul Fatiha kafin Allah rahma ya ja mana bakin suratul Fatiha muna amfani da wannan dama don miƙa ta'aziyya ta musamman zuwa ga wato al'umma musulmi da kuma iyalan marigayi Sheikh Sa'idu Hassan Jingir wanda ya rasu a yau din nan Allah ubangiji ya masa rasuwa bayan jinya da yayi Malam Sa'idu Hassan yana daga cikin manyan malamai da suka kafa kungiyar Izala tun farko-farkonta Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ayyukan shi na alkhairi su bi shi Allah kuma ya gafarta mai zanuban shi kuma Allah ya sa mu cika da imani haka nan da safin ma an sanar da cewa a ciyaman na wannan masallaci an mishi rasuwa dan uwan matarsa ne ya rasu a hanyar Mina ubangiji Allah ya gafarta mai shi ma Allah ya mai rahama da sauran mamatan mu gabakida kafin mu ci gaba za a sake karanta suratul Fatiha ajiya mun kwana a cikin iyaka na abu duko so sai karanta mana ba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Allah madauke sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmani arrahim mai rahama majikai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautata ma kuma a wajenka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ka shiryashe mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba waladdallin ba kuma tafarkin batattu ba ajiya mun ji takaitattun bayanai game da yadda malamai suka fassara fadin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta kuma a wurinka kadai muke neman taimako wanda muka ji cewa wannan aya ita ce markaziya ita ce wato center ita ce tsakatsaki a cikin wannan sura kuma mafi muhimmancin sakon da surar ke dauke da shi yana cikin wannan aya tabbatar da ubudiyya cewa bayi na Allah Allah kadai ya cancanta su bauta mishi da kuma tabbatar da cewa taimako da bayi suke nema na agaji akan abubuwan da suka dame su a duniya to Allah ubangiji shi kadai yake bayarwa fadin mai karatu da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana gabatar da abin da yake shine asali akan abin da yake taimakawa asalin, wato bauta ita ce asalin da abin da Allah ya kawo mu duniya ne, kamar da Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'bud. Amma muna buƙatar taimakon Allah da tawfikin sa wajen mu samu halin bautata masa, dan haka muke neman agajin Allah dan mu samu saukin yadda zamu bautata masa. To wannan bauta ta kasu kashi biyu, akwai al'ubudiyatul amma, wato bauta gama gari wanda dukkanin halittun sammai da halittun cikin ƙasa dukansu suna bautatawa Allah, suna so ko ba sa ƙi ko suna ƙi, musulmansu da kafiransu, ɗan adam da aljani da dabbobi da tsuntsaye, kowa yana bautatawa Allah a bisa yadda Allah ya masa ilhama. Kamar da Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, lallai dukkanin halittun da ke cikin sammai da ƙasa suna zuwa gaba ga Allah ne a matsayin bayinsa, kamar da yake cikin suratul Maryam. Saboda haka Allah ya haɗa gabaki ɗaya bayi a matsayin masu bautata masa, a inda yake cewa tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. A cikin suratul Isra'ika Allah ya ce babu wani abu da ke cikin duniyan nan, cikin sammai ko ƙasa, sai ya kasance yana tasbihi, yana gode wa Ubangiji, yana yaba wa Ubangiji, shine bauta din. Sai Allah ya ce amma ba kwa gane abin da suke faɗa, tsuntsaye da dabbobi da halittun cikin ruwa da na sama da na ƙasa da na doron ƙasa da na ƙarƙashin ƙasa, kowa yana tasbihi ga Allah. Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai haƙuri ne kuma mai gafara. Haka nan a cikin suratul Hajj Allah yana cewa alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wan-nujumu was-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-azab. Allah yace kai baka ga cewa dukkanin abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da kuma mafi yawan mutane duk suna bautatawa Allah, suna wa Allah sujuda. Amma akwai wasu mutane waɗanda sun kangare, wa kathirun haqqo alayhi al-azab, waɗanda azaba ta tabbata a gare su, koda suna yin wato sujuda ɗin na iqrar, amma suna kangarewa wajen yin sujuda ta ikhtiyar, ba za su yi sallah ba, amma suna risuna a gaban Allah a matsayin mahaliccinsu. To wannan ita ce al-ubudiyatul amma. Ta wannan fuskar kowace halitta cikin halittu kuma bayan Allah ne, kowace halitta kuma tana bautawa Allah. Akwai kuma al-ubudiyatul khassa, ita ce wato bautar Allah a bisa umarnin da Allah ya yi, abinda Allah ya ce a yi na sallah, na azumi, na zakka, aikin haji, sadaka, biyayyar iyaye, karatun alkur'ani, istighfari da sauran ayyukan da Allah ya ce a yi, ko waɗanda ya ce a bari, dukkanin suna cikin bauta. To akwai mutane na musamman da suke yin wannan bautar, waɗannan su ne bayin Allah na musamman, bayin Allah muminai kenan, Allah ka sa mu na cikinsu. Shi sa su ne wanda Allah yake cewa faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wanda yake so ya gamu da Allah salin alim, to ya aikata abin da Allah ya ce ya aikata, ya yi aikin alkhairi, ya yi aikin da'a, abin da Allah ya ce ya aikata, ya yi tauhidi, ya tsaida rukunai, ya tsaida ainihin wajibai, ya guje ma shirka, ya guje ma kaba'ira, ya guje ma sauran abubuwan da Allah ya hana, sai ya tsira. Wannan ita ce ubudiyya alkhassa. Wannan ubudiyyar ita ce darajar bawa, bawa ya kasance yana bautata wa Allah da abin da Allah ya ce ya bautata masa, to shi ne samun daraja a wurin bawa. Da haka za ka ga duk sanda Allah ya tashi yabon bayinsa, sai ya danganta su ya ce wa ibadur rahmani, bayin Allah, bayin Allah mai rahama. Duk sanda Allah ya tashi ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makani na yabo, sai ya kira shi da suna bawansa. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba, hakanan wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu subhanallazi asra bi abdihi. Saboda wannan ka kasance bawan Allah wanda yayi imani da Allah, yake bauta Allah, to babu mukamin da yake wannan a wajen bawa.
duk wani muƙami ƙari ne akan wannan. In Allah ya so sai ya ƙara wa mutum muƙamin annabta, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. In Allah ya so sai ya ƙara wa mutum muƙamin siddiqi ko muƙamin shahidi ko muƙamin wani abu daga cikin falalar da Allah yake bayarwa. Amma dai abinda Allah yake nema a wurinka, wanda in kai zaka tsira, shine ka zama bawan Allah mai bauta ga Allah, bawan Allah wanda yake matsala umarnin Allah, yake gujewa abinda Allah ya hana. Al-Imam Ibn Qayyim anan yake cewa wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinnan tana da wani sirri na kare dan adam daga wasu manyan cututtuka guda biyu. Cuta ta farko ita ce cutar riya, yin abu dan mutane su gani. Aikin da Allah ya ce ka yi sai ya zama kana yi, zuciyarka tana so mutane su gani su yaba ma, wannan muguwar cuta ce mai lalata aiki. To kariyarta shine faɗin ka iyyaka na'budu, kai kadai muke bautata ma ya Allah, wato ba na yin wani addini na ko wani abu cikin ibadata dan wani ya gani. Cuta ta biyu ita ce girman kai, mutum ya ji cewa shi ya wadatu daga kowa, ya isa, baya buƙatar kowa. To anan kuma shine kake cewa wa iyyaka nasta'in, Allah a wurinka kadai muke neman taimako, wato kana bayyana cewa kai din ba wata tsiya bace, baka isa da kanka ba, Allah ne ya isa da kai. Ibn Qayyim yake cewa wannan a gaba tana karya ƙwarin waɗannan munanan ɗabi'u guda biyu. Saboda haka abinda bawa yake nema a wurin Allah a cikin wannan gaba shine yana tabbatarwa da Allah cewa shi Allah kadai yake bautata ma, kuma a wurin Allah yake neman agaji kadai, domin bayi ba su isa su wadatu daga neman agajin Allah akan abin da suke bukata na rayuwarsu, na maslaharsu ta yau da kullum, na abincinsu, na addininsu, da komai da suke nema, ba su isa su tabbatar da kansu a rayuwa ba tare da Allah madaukakin sarki ya ba su ainihin wato kariya ba. Sai Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim. Mun ji a baya idan bawa ya karanta faɗin Allah a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin hadisul qudsi, sai Allah yake cewa hadhihi baini wa baina 'abdi, wannan magana tsakani na ne da tsakanin bawa, ba mai shiga tsakani. Sai Allah kuma yayi alwashi ya ce wa li 'abdi ma sa'ala, sannan duk abin da bawa na ya roke ni a bayan wannan kalma da ya faɗa, to zan bashi. Abinda bawa yake roƙa na farko shine yace ihdinas siratal mustaqim, ya Allah muna roƙonka ya Allah ka nuna mana hanyar gaskiya, ya Allah muna roƙonka ka shiryatar da mu hanyar gaskiya, ya Allah muna roƙonka ka sa mu akan tafarkin gaskiya. Al-Imam Zamakhshari yake cewa menene wajahin mutumin da yake kan shiriya kuma ya ce Allah ka sa ni akan shiriya, bayan dama akan shiriya yake, domin duk mai karanta Fatiha ɗin dama musulmi ne, mumini ne, wataƙila ma a cikin sallah yake karanta ta. To menene ma'anar yana neman Allah ya bashi shiriya? Yace ma'anarta shine neman ƙarin shiriya da neman tabbata akan shiriya, kamar yadda Allah yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu, wanda suka samu shiriya Allah yana ƙara musu shiriya ya ba su taqwa. Domin koda ka ganka a matsayin musulmi kana sallah kana salati, baka da garanti akan cewa zaka wanzu akan wannan shiriya. Saboda dole ka dinga addu'a kana neman shiriya a wurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna qulubal ibadi baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa ma sha'a, lalle zakatan bayi suna tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah, Allah yana juya su yadda ya ga dama. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala ta'atik, ya Allah mai jujjuya zukata, ya Allah ka tabbatar da ni akan biyayyarka. Da haka abinda ake nema a nan cikin wannan aya shine addu'ar neman shiriya a wurin Allah. Menene ma'anan al-huda? Me ake nufi da shiriya din? A cikin Al-Qur'ani lafazin shiriya yana zuwa da ma'anoni mabambanta. Akwai al-Imamu Ibn al-Jawzi, Abdurrahman Ibn al-Jawzi, da littafi mai suna Nuzhatul A'yunin Nadhir fil Wujuhi wan Nadha'ir, a ciki ya kawo, ya zazzakulo daga cikin Al-Qur'ani ma'anar lafazin al-hidaya ko ihtida da mushtaqat dinta, sai da ya zakulo sama da dozin biyu, cewa tana zuwa da ma'ana iri daban-daban. Ni daga da Allah ya ce shari'a, al-huda ko al-hidaya ko ihtida ko yahtadi da ire-irensu, to ma'anoni ne dunkulallu mabambanta masu zurfin ma'ana har guda 10 guda wajen 24. Za mu ambaci wasunsu a matsayin misali. Alal misali, lafazin al-huda a cikin al-Qur'ani yana zuwa da ma'anan bayani, wato a maka bayani dalla-dalla don ka gane shari'a, irin aikin da annabawa suke yi, irin aikin da masu wa'azi suke yi, shi ma sunan shi al-huda. Kamar yadda Allah ya ce, wa amma thamudu fahadainahu fastahabbul ama alal huda. Wa amma thamudu, Allah ya ce kaga dai samudawa, fahadainahu, sai muka yi musu bayanin shari'a. Bayanin shari'a, don Allah bai ba su gamdakatar su zama shiryayyu ba. So da kanka fasara ka ce fahadainahu, sai muka shiryatar da su, wannan fasara ta kasa zama akwai damuwa a cikinta. Haka nan lafazin al-hidaya yana zuwa a cikin al-Qur'ani da ma'anan shi kanshi musulunci. Kamar yadda Allah yake cewa, qul inna hudallahi huwal huda, ka ce musu shari'a Allah huwal huda, ai shine huwal islam. Da za su tambaye ka su ce meye shari'a Allah, ka ce musu shari'a Allah ita ce musulunci. Har ila yau ma'ana ta uku daga cikin ma'anan al-hidaya yakan zo a cikin al-Qur'ani da ma'anar imani, wanda dama kuma da imani da islam suna zuwa da ma'anar junansu. Kamar yadda Allah yake cewa, wa yazidullahu allazina tadau hudan, Allah yana ƙara ma waɗanda suke da shari'a hudan, ai imana. Dama imani yana raguwa kuma ya ƙaru. Lafazin al-hidaya har ila yau yana zuwa da ma'anan addu'a, kira zuwa ga shari'a. Kira, inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ai yad'u, lalle wannan al-qur'ani yana kira zuwa ga hanya mafi daidaituwa. Haka nan al-irfan, wato ka gane abu, ka gane inda zaka je, ka gane abin da kake yi, shi ma hidaya ne. Kamar yadda Allah yake cewa, alamat wa bin najmi hum yahtadun, masu tafiya cikin dare suna iya gane hanya da alamomi, landmarks. Wa bin najmi, da kuma tauraro, hum yahtadun, da shi suke gane inda za su nufa. Haka nan har ila yau al-irshad, shi ma ma'anan shi a cikin al-Qur'ani yana zuwa da ma'anan al-irshad, shiryatawa. Kamar yadda Allah yake cewa, asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, inji Annabi Musa kenan, ubangijina ya so ya ga daman ya hadiya ne, ai yurshidani, ya shirye ni zuwa hanya madaidaiciya. Haka nan shi kanshi al-Qur'ani ga baki ɗayansa Allah ya kira shi da suna al-huda. Aina Allah ya ce haka, da Allah ya ce, ma mana annasa an yu'minu izja'ahumul huda, ba abin da ya hana mutane, wato kafirai kenan, su yi imani lokacin da al-Qur'ani ya zo musu. Akwai kuma wata ma'ana da take zuwa da ma'anar kimsa wa mutum tunani, abinda yake ce ma ilhama, Allah ya kimsa maka wani tunanin yin wani abu, shi ma sunan shi huda. Kamar yadda Allah yake cewa, qala rabbi, qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada, da kuma irin wa hadainahu najdai, to shine ilhama, ka ji a cikin zuciyarka ka fahimci wani abu. Sannan yana zuwa da ma'anan gyara, al-islah. Kamar yadda Allah yake cewa, inna Allaha la yahdi kaidal kha'inin, ay la yuslihu kaidal kha'in. Suna nan da yawa, waɗannan a matsayin misalai ne kawai, kada su yawa. Sauran wanda yake son gani zai koma cikin littafin da aka ambata ko wasu littafai, littafin shi ne Nuzhatul A'yun, al-A'yunin Nadhir fil Wujuhi wan Nadha'ir. Wannan addu'a da bayin Allah suke yi suna cewa, ihdinas siratal mustaqim, yana da kyau ƙwarai mu ɗauke ta da muhimmanci, ya zama da cewa sanda kake kanta al-Qur'ani, ko a sallah ko a wajen sallah zuciyarka ta dinga halartowa a sanda kake karanta wannan aya ka dinga tuna cewa kana yin wata gagaruma addu'a kamar yadda Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alayhi yake fada a cikin tafsirin sa Taysirul Karimul Mannan a Taysirul Karimul Rahman inda yake cewa wannan addu'a tana daga cikin mafi girman addu'a da ta tattara kalmomi masu ma'ana dunkulalliya wanda kuma ta tattara abin da zai fi amfanar bawa fiye da komai a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta kiyama yace daga nan ne ma aka ce ya zama wajibi a karanta Fatiha a kowace raka'a saboda ya zama na cewa ka samu addu'a mai girma wajen neman shiriya lafazin alhidayah har ila yau masu albarka yana da matakai guda hudu shiriyar da Allah yake bayarwa wanda yake roƙon Allah ana cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryeshe mu tafarki madaidaici to tafarkin madaidaici da ake addu'a yana iya daukan ɗaya daga cikin matakai guda hudu kamar da Imam Ibn Qayyim ya bayyana yace matakan shiriya sun kai wajen guda goma amma akwai guda hudu wanda suke sune primary sune mafi muhimmanci kamar yadda ya faɗa haka a cikin tafin shi mai suna Bada'i'ul Fawa'id a cikin mujalladin Sunan mataki na farko na shiriya ita ce hidaya amma mushtaraka Allah ya bai wa dukkanin halittu gabaki ɗayan su shiriya kamar yadda Allah yake cewa Allah ya ata kullu shay'in khalqahu thumma hada kamar yadda muka kowanne halitta yana da wani mataki na shiriya yana da wani mataki na kwakwalwa yana da wani mataki na hankali wanda an gaya masa gaskiya zai gane in ya samu masu gaya masa gaskiya zai gane sai dai in ya kangare ko ya bi shedan ko ya bi son zuciya ko ya bi iyayensa ko ya bi wata mummuna al'ada amma kowanne dan adam yana da lafiyayyen kwakwalwa da zai gane gaskiya kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai Allah ya halicci dukkanin ɗan adam ana haifansu ala fitratin akan lafiyayyen kwakwalwa wannan shine mataki na farko Allah bai yi wata halitta cikin mutane yadda kwata-kwata za ta iya gane gaskiya ba mataki na biyu shine matakin bayani sai Allah ya aiko annabawa sai su zo sai su yi mutane bayani bai bar mutane su fahimta da kansu da waccan kwakwalwar da ya musu amma sai ya aiko annabawa dan su yi mutane bayanin shari'a kamar da Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai mai shiryatawa ne zuwa ga tafarki madaidaici mataki na uku sai Allah kuma ya bai wa muminai falala ya ba su damar taufiki wato ya ba su hankalin gane gaskiyar da binta wanda Allah bai musu wannan baiwa ba kuma ya batar da su kamar yadda yake cewa yudillullahu yudillu man yasha wa yahdi man yasha kamar yadda kullun ake faɗa a cikin hudba ana cewa man yahdihillahu wanda Allah ya shiryatar in ka ganka akan shiriya ba dabarar ka bace ba iyawarka bane ka gode wa Allah daga shi wanda Allah bai mishi wannan gamu daga tarɗin ba sai ka ga ya bata mataki na hudu wanda shine na ƙarshe wanda kuma shine asalin abin nufin dukkan mumini shine hidayatul najati Allah ya baka shiriya ta tsira a duniya da lahira kamar yadda yake bai mumini Allah ka samu a cikin su irin ta ce wanda Allah ya ambata a cikin suratul Yunus fadin Allah da yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihi lalle wanda suka yi imani suka yi aiki nagari wato suka saurari wa'azin annabawa kuma Allah ya ba su gamdakatar suka yi aiki da hankalinsu suka gane suka bi sai Allah ya ce yahdihim rabbuhum bi imanihi sai Allah ya shiryatar da su a bisa imanin da suka yi Allah ya ce sai kuma ya ba su jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko yadi rabbi bi imanihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im Allah ya sa su a cikin aljannan ni'ima Allah ka sa mu na cikin wanda zai saka mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi ita ce kuma Allah ya sake ambata a wani waje da wani siyaki a cikin suratul a'raf fadin Allah da yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الله يتي إذا مؤمن الناس شغال الجنة sai a cire abin da ke cikin zukatansu na damuwa da kiyayya da jin haushin juna da hasada da duk wani nunkubarci sai a zare shi daga cikin zukatansu wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin Allah yace mene yace tajri min tahtihimul anharu sai su shiga aljanna alqoramuna gudana karkashin su a lokacin sai su ce wa qalul hamdulillahi sai su ce mun gode wa Allah dan sun san bayin su bane me ya mana allazi hadana li hada Allah wanda ya bamu dace muka samu wannan shiriyar muka tsira sai su kara da cewa wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah da dai bamu isan mu shiryatar da kanmu ba inda ba dan Allah ne ya shirye mu ba Allah madauki sarki yake cewa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'mal to kaga wannan shiryar da Allah ya ba mutane bayin su bane shi sa addu'a ce zakai ta yi ya Allah ka shiryatar da ni Allah ka shiryatar da ƴaƴana Allah ka shiryatar da mu sai kuma Allah ya soka da gamdakatar sai ya baka shiriya wannan fa'idojin duka suna cikin littafin Bada'iul Fawaid na Imam Al-Allamatu Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhi to wannan kenan game da ma'anan ihdina sai ya ce as-siratal mustaqim ka shiryatar da mu kan hanya madaidaiciya lafazin as-sirat yana nufin hanya a larabci hanya tana da sunaye da yawa wato wannan lafazin yana da synonyms da yawa ana iya cewa as-sabil shi ma hanya ne ana iya cewa at-tariqu shi ma hanya ne ana iya cewa az-ziqaqu shi ma hanya ne ana iya cewa sauqu ko kala'u duka waɗannan hanyoyi ne kamar a ce haka ce as-sabil ko at-tariq wannan generic name ne na hanya haka ce az-ziqaq hanya wacce take tsakankanin duwatsu ko wanda take da lunguna haka ce as-sawq ita ce hanya wanda masu bi masu tafiya da kafa suke bi footpaths misali ko pedestrian haka ce al-kala ita ce hanya wacce take dauke da ciyayi ko kaya ko buru wanda ya hana ta zama lafiyayyen hanya amma aka ce as-sirat malamai suka ce sai ya cika sharadi biyar hanya da za a kiyata da suna as-siratu sai ta cika sharadi biyar kafin a kirata da as-sirat kamar yadda Abu Hilal al-Askari yake fadi a cikin al-furuqul lugawiyya sharadi na farko shine al-istiqama dole ta zama hanya ce mai kakkiya ba kwana ba tudu ba kwari ba gangara ba makaifa ta zama mu'abbada an yi silisili da ita kuma ta tafi sambet na ɗaya kenan na biyu kuma ta zama cewa wato hanya ce wadda take a al-isali ila al-maqsud hanya ce wadda in ka bi ta za ta kai ka zuwa garin da kake so ka je babu wani interchange ko wani inda za ka je ka ɓata ka rasa ina za ka bi ko wata mararraba hanya ce guda ɗaya mai ƙaƙƙiya na uku ta zama kuma tana da al-qurbu tana da kusanci ba hanya ce mai nisa ba ya zama wani wato simpler route ne in akwai wata hanya daban wadda ba wannan na hudu ya zama kuma sa'atuhu lil marina hanya ce faffada wacce za ta wadaci dukkan masu son su bi hanyar ba wanda zai tare wani hanya na biyar sannan ya zama kuma a baghyatun tariqan ta zama wato baghyatun lil qasidin ya zama na duk masu neman hanyar da za su bi suna da demand akan hanyar suna son hanyar ta zama hanya mai kakkiya wadda take kuma mai fadi za ta kai ka inda za ka je wadda take da kusanci wadda kuma duk masu son zuwa wannan wajen ita suke bi sai ta cika waɗannan sharuɗan sannan za a kiyata da suna sirat wataƙila saboda wannan cikar ma'anar ya sa alƙur'ani duk sanda zai ambaci siratun mustaƙim siratun mustaƙim sai ya ce sirat ɗin baya cewa ɗariƙun ko sabilun a cikin wurare wajen guda 26 a wuri ɗaya ne kawai aka ce ɗariƙun inda aljanu suke cewa me suke cewa ne ma wa'allahu istaqamu ala ṭariqati a ma shi bane inda suke cewa yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, shi kadai ne, sauran kuma duka siratul mustaqim ko as-siratul mustaqim suna nan da yawa cikin alqur'ani, ba za mu ce burdi sai mun kawo su. Wataƙila saboda wannan cikar ma'anar lafazin sirat, ma'anar shi tana da cika, tana da wato wani shumuliya, wani comprehensive meaning, wanda sauran kalmomin da suke nuna ma'anar hanya ba su da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara mana me ake nufi da siratul mustaqim. Al-Imam Tirmidhi da Al-Imam Ahmad da sauran malamai su ruwaito hadisi daga An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu yake cewa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa, yace daraballahu masalan siratan mustaqima, Allah ya buga mana misalin me ake nufi da tafarki madaidaici, wa ala janabayi sirat, wato ga hanya mai kakkiya, wa ala janabayi sirat, a gefe da dama hanyar surani, an yi katangogi guda biyu, akwai katanga a dama, akwai katanga a hagu, a tsakiyarsu kuma ga hanya wacce ke da irin waɗancan siffofin da aka ambata, fihima a jikin waɗannan katangun guda biyu masu tsayi akwai abwabun mufattahatun, wasu ƙofofi da aka buɗe su ba a kulle su ba, amma kuma wa alal abwabi suturun, amma sai aka saki labule ya rufe ƙofar, ba a sa ƙaure aka rufe ba, amma an saki labule, kaga inda aka sa labule ba za ka ga abin da ke ciki ba, amma an ka so shiga da sauki, ba kamar inda aka saka mukulli da kuba aka rufe ba. Nabi ya ce wa alal abwabi suturun murhatun, a jikin ƙofofin an saka labulaye waɗanda aka sake su suka yi ƙasa, labulai akwai wanda ake iya sake shi, kuma da ake iya cire shi ko a lankwashe shi, wa ala babi sirati da'i, akan ƙofar wannan hanya akwai wani mai kira ya kuli yana cewa ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tu'awwiju, wani yana tsaye yana kiran mutane yana cewa ya ku mutane gabaki ɗayanku ku shiga kan wannan hanyar ku miƙe ku yi tafiya sambet, wala tu'awwiju, kar ku karkace, wada'in da wani mai kira kuma yad'u min fawqi sirat, shi kuma yana kira daga can sama setin kan hanyar, fa idza arada al-insanu, duk lokacin da wani cikin mutane ya so an yaftaha shay'an, ana cikin tafiya akan hanyar madaidaiciya an sa mata katanga da haka babu yadda za ka karkace daga hanyar, amma kuma ga wasu kofofi nan masu labulayi, sai a samu wani yana so ya leƙa ya ga wani ne a cikin labulan nan, duk sanda wani ya nufin ya leƙa shi kuma wancan na saman sai ya dinga cewa la taftah, wai haka la taftahu, kai canka kar ka buɗe ƙofar nan, fa innaka in fatatahu talijhu, in ka sake ka buɗe ƙofar nan za ka faɗa ciki, kuma in ka faɗa za ka halaka, saboda haka wancan na saman yana ta hana mutane kada su buɗe ƙofofin nan. Wannan shine misalin da Allah ya buga mana, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma manzon Allah ya ce fasiratul mustaqim, wannan hanya madaidaiciya al-islamu, to ka ji ma'anar siratul mustaqim, ce wannan hanya madaidaiciya ita ce musulunci, wato muna roƙon Allah ya shiryar da mu hanyar musulunci madaidaici, wasurani, me ya ma'anar katangogin nan guda biyu, hududullahi, su ne dokokin da Allah ya kafa, Allah ya hana shirka, Allah ya hana ƙarya, Allah ya hana cin riba, Allah ya hana zina, Allah ya hana luwaɗi, ya hana kisan kai, ya hana cin dukiyar maraya, ya hana wasa da sallah, waɗannan su ne hududullahi, tilka hududullahi fala ta'taduha, tilka hududullahi fala taqrabuha, to su ne katanga da aka yi, wato in ka tsaya a cikin musulunci akwai katanga dama da hagu da ta hana ka a matsayinka na musulmi kar ka yi abin da ya tsallaka nan, kar ka yi abin da ya tsallaka can, kada ka yi shirka, kada ka yi ƙarya, kada ka yi zina, kada ka ci haram, kada ka saɓa wa iyaye, kada ka yi wasa da sallah, kada ka yi kaza, kada ka yi kaza, waɗannan su ne hududullahi. To a jikin hududin lahi din ko mun ji cewa akwai kofofi sune yace wal abwabul mufattaha wadannan kofofin kuma da aka bude sune maharimul lahi abubuwan da Allah ya haramta kowane abu da Allah ya haramta akwai wata kofa da mutum ke iya bi ya silale ya shiga cikin haramun din amma kofar nan an rufe ta da labule wato an yi mata katanga ba mai karfi ba in ka so kai za ka yi in mutum ya so ya kafirci zai dan mutum ya so ya ƙarya zai in ya so ya sata ko fashi ko kisan kai ko kidnapping ko zina ko luwa'i ko ya ci riba ko ya ci haram ko ya ƙi yin sallah duk abin da ya so yi na saban Allah cikin kaba'ira to zai iya aikatawa saboda an rufe ne amma ana iya a bude wane ne wanda yake kan hanya yake kiran mutane cewa ku zo ku bi hanya da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane udkhulus sirata jami'an wala tu'arriju yace huwa kitabullahi alqur'ani shine manual din da Allah ya aiko dan ya gaya mana ga inda zamu bi ga inda bai kamata ba ga inda ya kamata ga inda aka halasta ga inda aka haramta wato da duk bayan da qur'ani ya zo da shi na tibyanan li kulli shay to wane ne kuma wannan da ke sama yake hana mu idan zamu auka wata barna annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma wada'i minas sama'i fawqa sirati wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin shine wani abu da ke cikin zuciyar musulmi wanda ke yi musulmi wa'azi akwai wani yanayi da mutum yake ji in yazo yin saban Allah wani faduwar gaba wani tashin hankali wani kunci wani confusion wani mataki na irtibaki mutum yaji to in yi ko kai ni in Allah ya taimake shi imanin shirin jaye shi sai ya fasa idan Allah ya so jarabta shi shedan da son zuciyarsa suka rinjaye shi sai ya rufe idan sai ya aikata alhalin yana jin wata damuwa a ransa to wannan shine ake ce ma ra'idul qalb wato mai gadin zuciya ya zo a cikin hadisi al-Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda bawaye nufin aikata zinubi wannan ra'idul qalb din zai dinga buga mishi alam a zuciyarsa cewa karkai in duk da haka idan yayi tsauri ido ya aikata zinubin annabi yace sai a diga wani datti a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a wanke ta in bai tuba ya ƙara aikatawa sai a ƙara digawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bawa ba zai gushe ba yana aikata zinubai ana diga baki akan zuciyarsa har ta yi baki ga baki daya to daga lokacin ne sai ya fara aikata zinubai baya jin damuwa a zuciyarsa baya jin kunyar kowa shine ma'anan kalla barrana ala qulubihim zuciyar shi ta riga ta yi tsatsa kenan inda ba a tambayi mutumin da yake yin kisan kai dan bandit wataƙila ran da ya fara yin kisan kai zai kasa bacci ya rasa inda zai amma ya ci gaba da yi yana yi har sai ya gama shi ba komai ba ne to haka barawo haka mazinaci haka mashayin giya haka duk wani mai aikata sako yake sanda zai fara in dai mumini ne zai ji damuwa da kunci a ransa amma idan Allah bai sashi da shari'a ba sai ya ci gaba da aikatawa har ya zama baya jin kunya baya jin tsoro shine ma'ana idza lam tastahi fasna ma tashau to wannan hadisin da al-Imam Tirmidhi ya ruwaito da al-Imam Nasa'i da Ibn Jarir a cikin tafsirin sa da al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa mun ji ya fassara mana ma'anan as-siratul mustaqim shine musulunci da haka addu'ar da muke cewa muke Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarkin musulunci madaidaici don mu ce ya samu kashi a cikin musulunci amma ba madaidaici ba wanda ke cike da virus yake cike da matsaloli yake cike da saban Allah ko bid'a amma dai har yanzu sunan shi musulmi to ba irin wannan musulunci ba musulunci lafiyayye irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi da sahabbansa kuma muna fahimtar muhimmancin wannan aya da ainihin girman sha'aninta Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryatar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a a cikin addu'o'insa da yake wajen bude sallah da daddare in ya farka cikin dare yakan ce Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ard alimul ghaibi washahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaqq ila siratikal mustaqim innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Wato yadda ake wannan addu'a a cikin Fatiha, haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a a cikin du'aul istiftahi da yake in yi sallah cikin dare, yakan ce ya ubangiji mahalicin mala'ika jibrila da mala'ika israfila da mala'ika mika'ila, ya ubangiji wanda ya kera sammai da ƙasa, ya ubangiji masanin abin da ke boye da wanda yake sarari, Allah kai kake shiryatar da bayinka zuwa ga gaskiya duk sa'ar da suka yi sabani. Sai annabi ya ce ya Allah ina roƙonka ka shiryatar da ni zuwa ga tafarki madaidaici akan duk wani abu da ake da sabani da shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a. Sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihi. Wato da aka faɗi siratul mustaqim sai yu sai zama ba a gane me siratul mustaqim din ba. To sai aka faɗi wasu siffofi da za su fito da shi fili. Siratal ladina an'amta alaihi, ya Allah tafarkin da nake nufi ka shiryatar da ni shine tafarkin waɗanda kai wa ni'ima. Suwaye Allah ya yi wa ni'ima? Sune wanda Allah ya ambata yake cewa wa man yuti' Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina. Allah ya ce wa hasuna ulaika rafika shi zotin nisa'i. In kana so ka san suwaye alladina an'ama Allahu alaihim, Allah ya faɗe shi da kansa. Yace wa man yuti' Allaha war rasula, duk wanda yake wa Allah da'a yake wanzo da'a, fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, kan ta fito an'ama Allahu alaihim, wannan yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima. Minan nabiyina, daga cikin wanda Allah ya yi wa ni'ima akwai annabawa. Was-siddiqina, daga cikinsu akwai siddiqai, wato wanda suka gazgata Allah suka kai matuƙa wajen gazgata shi, irin sayyidina Abubakar, irin diyasa Aisha, irin Maryamu alaihi salam. Minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada, da kuma waɗanda suka mutu a wurin daga kalma Allah, irin su Hamzatu dan Abdul Muttalib da ire-irensu radiyallahu anhum ajma'i. Minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i, sai Allah ya ce was-salihina, da sauran bayin Allah na gari masu aikata abinda Allah ya ce su bar abinda Allah ya ce a bari. Sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, ma dalla da waɗannan a ce su ne tawaga da kake cikinsu. Domin annabawan Allah addu'a da suke yi kenan, cewa Allah ya sa su a cikin waɗannan. Kalla annabi Yusufa da yake cewa rabbi qad atitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kaga da yace minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina, mutane na kirki. Shi ma yace alhiqni bis salihina, Allah ka sani cikin mutane na kirki. Al-Imam al-Qurtubi shi ya fassara wannan aya yace fadin Allah madaukakin sarki ihdinas siratal mustaqim zuwa karshen aya, ma'anarta shine yace hadhihi al-ayatu, da yake magana akan wannan aya ta cikin suratul nisa'i, sai yace hadhihi al-ayatu tafsirun liqaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, yace wannan aya ta wa man yuti Allaha war rasula ita ce fassarar fadin Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya, hanyar waɗanda kai musu ni'ima. Ni'imar Allah ita ce kyautatawa da Allah yake mabayinsa, wanda akwai kyautatawa ga magari kamar da muka ji a baya, akwai kuma kyautatawa ta musamman kamar da Allah yake mabayinsa na musamman. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ingantacce, duk da malamai sun yi maganganu da yawa akan hadisin. Hadisin ya zo da lafuzza mabambanta, amma dai a taƙaice abinda hadisin yake cewa shine Adi dan Hakim, Allah ya ƙara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim, suwane ne al maghdubi alaihim? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul yahudu, sune yahudawa. Ya sake cewa qauluhu ta'ala addalina, suwaye addalina? Ya ce humun nasara, sune kiristoci. waɗannan guda biyun su ne babban misali na waɗannan tafarki. Kamar yadda Allah ya ambaci fushin da ya yi da Yahudawa a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani, Allah ya ce bi'isa mashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah ya ce faba'u bighadabin ala ghadabin walilkafirina adhabun muhin. Cikin Baqara Allah ya ce Allah wadare da abinda Yahudawa suka yi wa kansu, bi'isa mashtaru bihi anfusuhum, Allah wadarai da abin da suka yi wa kansu. Me suka yi wa kansu? An yakfuru bima anzalallahu baghyan, suka kafirce wa abin da Allah ya saukar saboda ta'addancinsu. An yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, su ba su yadda Allah ya saukar da falalarsa a wanda ya so ba. Allah ya saukar da falalar annabta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yahudawa suka ce su ba haka suka so ba, su sun so a ce wani ne a cikinsu. Mutanen Makka suka ce su ma ba haka suka so ba. Laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim, sai Allah ya ce Allah wadare da wannan aikin nasu. Allah ya ce faba'u bighadabin ala ghadabin, Yahudawa suka zaba wa kansu fushin Allah akan wani fushin. Dama suna cikin fushi a can baya, me ya fushin su na baya? Shine canza at-taura da suka yi. Sai suka ƙara yin wani laifi, me laifin da suka ƙara yi? Suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun san shi. Kanu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu, suka ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine fa ba'u bi gadabin ala gadabin, Allah ya ce walil kafirina azabun muhin, kafirai za su gamu da azaba ta wulakanci. Allah kadari, kaga a wannan aya Allah ya gaya mana cewa yayi fushi da su har sa'i biyu, da haka yace al maghdubi alaihi. Haka nan kamar fadan Allah, qul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalikum masubatan inda Allah. Allah ya ce man la'anahu Allah waja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada at-taghut. Allah ya ce bana bayyana muku wanda suka fi sharri fiye da wancan abun ba? Ku Yahudawa kuka fi sharri fiye da kowa, saboda Allah ya tsine musu albarka. Allah ya maida wasu su sun zama birai, Allah ya maida wasu su zama aladu, sannan Allah ya sanya su su zama masu bautar tagut. Haka nan Allah yake cewa ilal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Da dai ayoyi mabambanta, kaga duk wannan ayoyin suna tabbatar mana da cewa Yahudawa su ne al-maghduba alaihi, su ne wanda Allah ya fushi da su, kuma Allah ya hani daga bin tabarkin su. Su kuma Nasara, menene sirrin kasancewar su addalu? Saboda yin addini a bisa jahilci. Kamar yadda Allah yake cewa ruhbaniyata nibtada uha ma katabnaha alaihi, da ruhubaniyanci da suka kirkiro ba mu ce su yi ba. Ya zo a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da al-Imam Ibn Hisham ya ruwaito cewa akwai wasu mutane cikin mutanen Makka waɗanda sa'ad da mutanen Makka suke bautar gumaka, su sun ki bautar gumaka, su wajen mutum tara ne. Daga cikinsu akwai ainihin mutum da ake cewa Abdullahi ibn Nawfal, da su mutane irin su Waraqatu ibn Nawfal afwan, su sai suka tashi suka fita suna neman shiriya, idan za su samu shiriya. Da suka zo gun Yahudawa suka ce ku koya mana addininku, muna so mu shiga. Yahudawa suka ce musu ba za ku iya ba hatta yakuna lakum nasibun min ghadabillahi alayhi, ba za ku iya irin addinin da muke ba har sai kun samu rabo a cikin fushin da Allah ya yi da su. In ji Yahudawa sai suka ce mun haƙura. Sai suka je gun Kiristoci suka ce ku koya mana addinin kuma shiga. Suka ce ba za ku iya ba hatta yakuna lakum nasibun min dalalina, ba za ku iya irin addinin mu ba sai kun zama kuna da rabo a cikin irin ɓatan nan ma sai basi ba. Amma daga cikinsu wasu sun shiga Kirista, kamar shi Waraqatu ibn Nawfal. A shahid anan shine wato Kiristoci su sun shahara ne da ɓata, yin abu ba bisa addini ba. Za ka ba ga addinin su yake cike da shirme da abubuwa na ban mamaki, da abubuwan da za ka dinga tunanin ta yaya mutum mai hankali zai ce ɗaya, biyu, uku, amma kuma har yanzu ɗaya. Ta yaya mutumin da wani ma mashahurin masani ne a ilimin boko ya iya lissafi, ya san sirrin duniya ko sirrin sama ko sirrin accounting ko sirrin economics ko duk wani ilimi da ke da alaka da lambobi amma kaga yana kristanci babu abin da ke sa mutum yayi wannan sai ya jingine hankalinsa da ilimin shi gefe guda saboda haka addinin kristanci ya gini ne akan tsabar jahilci shi kuma addinin yahudu ya gini ne akan tsabar san zuciya ana ganin gaskiya a take ta wasu cikin mutanen madina sun tambayi yahudawa bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kamar yadda yake cikin dalailun nubuwa na Imam al-Baihaqi sai suke ce ma yahudawan nan amma ba ku bane da kuke ce mana kuna nan kuna jiran annabin nan na ƙarshen zamani ya bayyana za ku hada kai da shi mu da muke wata gumaka duku karkashe mu gabaki daya kamar da Allah yake cewa kanu min wa kanu min qablu yastaftihuna alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi suka tuna mai yahudawa cewa da kuna ce mana maguzawa masu bautar gumaka kuna Allah 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 ya kawo annabin ƙarshe za ku hadu da shi duku kashe mu da annabin ƙarshen yazo kuma sai kuka kafirce mashi kuka yi imani shin ko dai ba shi bane sai bai yahudan yace tabbas wannan annabin na ƙarshe shi din ne bayana ba ku imani ba suka ce saboda bai zo a cikin mu ba saboda an aiko mishi mala'ikan da mugu ne mala'ika a cewarsu mala'ika jibrilu suna cewa wai mugu ne saboda shi yake halakar da kafirai zaga sun yi itirafi da cewa sun yadda da gaskiya amma ba za su bi ta ba shine tafarkin yahudawa din duk mutumin da yake musulmi amma yana ganin gaskiya ya rufe idansa ya shafa idan shi toka ya ki bin gaskiya to tafarkin yahudawa yake bi sunan al-maghdubi alayhi duk mutumin da kuma yana musulmi ya tsaya cikin jahilci amma kuma yana tsoma baki a cikin addinin Allah yana so yayi addini amma da jahilci shi kuma zaka samu addinin shi yayi kama da irin na Kirista zaka samu shirme da bid'a da rashin sanin ya kamata a cikin ainihin addininsa to wannan shine ƙarshen takaitaccen bayani game da ayoyin suratul fatiha in muka biye ma abinda malamai suke fada za a iya ƙare azumin nan ba a gama ta ko yanzu ba ina ji a jikina kamar yayi yawa ko darasi shida in Allah ya so gobe abin za mu takeice akai kawai shine fiqhun da ke cikin sura da fa'idojin da malamai suka fada insha Allah awa ɗaya ta isa sai a tsallaka kuma zuwa suratul baqara ayi hakuri idan yayi yawa muna so ne zama duk sura da akai tafsirin ka akai tafsirin ta ka saurara duk sanda ake karantawa zaka ji kana halarto da cewa ka san ma'anar wannan wajen ka san me Allah yake faɗi ka san sakon don ba an dan faɗa da bayanin haka tsakatsaki ba dan ai ta karantawa a wuce ya zama a cikin azumi ayi izu 20 ba ba abinda mutane za su gane za a yi duk kowace shekara ma za a yi izu 20 bayan shekara uku a sauka ko ba abinda mutum ya sani saboda haka gara a ce iya abinda mutum ya iya juzu amma ne amma ya san abinda yake karantawa da a ce ya iya karatun duka alkurani amma bai san ma'anar me yake karantawa Allah ya tsare mu daga jahilci. Wannan yake cewa Allah shi gafarta malam mutum ne yake da janaba a lokacin sallah ya zai sai ya tashi ya je kawo da janaba ya je ya tsarki ya yi alula ya dawo ya sallah idan zai rasa sallah ta jami'i ko lokaci ya fita kafin ya tsarki shine malamai suka yi sabani wasu suna ganin sai ya taimama a takaice dai zama da janaba babu bai da baya daga cikin halin nagarta ana so da zarar mutum yayi janaba yayi marmaza ya kau da ita wannan kuma yace ko ya halatta mutum ya matashiya da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a wajen addu'a abinda ake matashiya da shi a wajen addu'a shine yabon Allah da ziga Allah da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato za ka yi addu'a kalalubu sunayen Allah kyawawa musamman wanda suka dace da irin addu'a da kake so kai ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya razzaq ya ghafur da ire-iren su ya hayyu ya qayyum dama shine ma ismullahi al-azam sannan sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan da su ake yin wato matashiyar addu'a kafin ayi ban san wani dalili akan yi da wancan ba wannan kuma yake cewa Allah gafarta malam Allah ya azurta ni da noman doya kuma na samu dukiya mai yawa alhamdulillah ko akwai zakka babu zakka ta farilla irin zakkar hatsi babu ita akan doya abubuwan da ake musu zakka irin zakka hatsi abubuwa ne sanannu abun malikiya shine abin da ke karban awo da ajiya za iya auna shi da tiya ko sikeli ko buhu sannan kuma za iya aje shi mafi karanci wata shida kaga doya ba iya auna ta da tiya saboda haka bata cikin abun da ake musu zakka amma akwai zakka da ake yi ga magari ita ce ta ka'idar fadin Allah wa atu haqqahu yawma hasadihi ka bada zakkar abinda ka noma ranar da kai girbi to wannan malamai suna ganin ko menene kai noma shi ko me inde ka samu alkhairi to babu laifi ka diba kai sadaka da shi amma ba tare da kai ka lura da nisabin zakka ba ba sai ka bada zakka nisabi ba wanda za a ce ka bada misali 1 bisa 20 idan noman wato rani ne ko 1 bisa 10 idan noman damana ne saboda ka zakka da zaka bayar a doya shine zakka ta sadaka sai kuma mataki na biyu da zaka iya bada zakkar doya idan kai noma ne da sunan kasuwanci duk wanda yake noma da sunan kasuwanci to yanzu shi kasuwancin shi noma ne a wajen malamai da suke ganin za a yi zakkan urudu tijara shi ma akwai zakka a kan shi ina fata mun gane duk wanda yake noma da sunan kasuwanci to ɗaya yake da dan kasuwa mai sayar da motoci ko dan kwangila ko wanda yake da supermarket wanda yake lissafin abin da yake da shi yayi zakka a ƙarshen shekara to haka shi ma wanda yake noma irin noma na ƴan kasuwa wato irin abin da yake cewa modern ko mechanized agricultural production wanda gona ce wata ta kusa fadin garke din nan ana noma hectare 100 hectare 1000 to wannan koda duk abin da ka noma ba a zakka a cikin shi zaka mai zakka saboda yanzu sana'a ce kake ba noma kake da ci abinci ba Allah ya sa mu fahimta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم